بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركة من سعداء أولا يمتشي نأسبر ونجدات لدى أسرند قدو نوة القرقوش الحرم سكرة المرحة المرحة أسرند تفضبائي جدرة goma ga watan biyu shekara ta 2007 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shine darasi na 105. Za mu tashi babu fadli man mata lahu auladun sigar. Babu fadli man mata lahu auladun sigar. Babin da yake magana akan fallar wanda yaransa ƙanana suka mutu. Wanda ya yi hasarar yara ƙanana a sakamakon mutuwa. Hadisi na 959. Wa an Anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughu al-hina illa adkhalahu Allahu al-janna bi fadli rahmatihi iyyahu. Muttafaqun alaihi. Wannan hadisi an karɓo shi daga Anas ɗan Malik, Allah shi ƙara yadda a gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min muslimin yamutu lahu thalathatun, ba wani musulmi wanda ƴaƴa uku za su mutu naci, lam yablughu al-hin, dukkan su ba su balaga ba, illa adkhalahu Allahu al-janna, fati sai Allah ya shigar da shi aljanna. Bi fadli rahmatihi iyyahu, saboda falalar rahamarsa a gare su su ƴaƴan nashi. Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun, ba wani musulmi da ƴaƴa uku za su mutu gare shi. Lafazin muslim ya shafi mace, ya shafi namiji. Duk da cewa in an tashi cewa musulmi namiji akan ce muslim, musulma mace akan ce muslimatun. Amma idan an kawo lafazin namiji ɗin shi kaɗai, to ya shafi mace, ya shafi namiji. Har sai in mun samu dalili wanda ya keɓance namijin kaɗai, mace ba za ta shiga ba. Bisa ga haka, idan namiji musulmi ya yi hasarar ƴaƴa guda uku waɗanda suka mutu kafin su balaga, to ana musu bishara da gidan aljanna saboda wannan hasarar da ya yi. Haka idan mace musulma ta yi rashin ƴaƴa guda uku kafin su kai ga balaga, to ita ma ana mata bishara da gidan aljanna a sanadiyar rashin, tunda lafazin muslim ya shafi namiji, ya shafi mace. Lam yablughu al-hin, wato ba su kai balaga ba. To ba wanda zai rashin wannan fati, Allah ya shigar da shi aljanna. Sai aka ce bi fadli rahmatihi iyyahu, saboda falalar rahamarsa a gare su. Malamai suka ce abinda ya sa mutum zai dace da wannan, kuma abinda ya sa aka keɓance abinda yara ƙanana wanda ba su kai balaga ba, saboda galibi iyaye sun fi tausayawa yaransu ƙanana, zukatansu suna ratayewa da yara ƙanana, saboda gaba ɗaya yaran sun ta'allaka ne, sun dogara ne ga iyayen nasu, da haka sai tausayinsu gare su ya fi yawa. Sama da yaro idan ya balaga ko ya girma ko ma ya zama magidanci, gaba ɗaya yakan zanto mustaqillun an walidayhi, kamar ya yantu daga mahaifansa guda biyu, sai su kwana da kwanaki ba su gan shi ma ba su ji damuwa ba, sama da a ce yaron ka karami yanzu ya fito awa biyu an rasa inda ya shiga, tashin hankalin da kuke ciki ba gangane ba ne, saboda kana tunanin ba ma zai iya magana ba, ba zai iya bayani shi waye ba, wa ya ɗauke shi, wanda zai ji tausayinsa ne. Amma idan babba ne sarki za ka rika ko ina tafi, oho ya yi can an gashi da abokanansa sun gina mana. Ba da wata rahama mai yawa irin wanda za ka yi wa yaro ƙarami, to wannan rahamar ita ce za ta saka samu shiga aljanna, wannan tausayin. To a ce kenan za mu iya cewa ma'anar hadisin za ta tabbatu ne ga wanda wato ya damu a sakamakon rashin ƴaƴa, ga wanda dama a halittarsa a ɗabi'arsa mutum ne mai tausayawa da jin kai da yara ƙanana. Sannan a fakaice hadisin na nuna mana muhimmancin tausayawa yara ƙanana, jin tausayin yara ƙanana. Shi yasa lokacin da wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah ya sambaci yaro karami yake mamaki yace ni ko yara goma gare ni ban taba sambatar ko ɗaya daga cikin su sai manzon Allah ce ya zan yi da kai dan Allah ya jira rahama cikin zuciyarka ya zan yi da kai ma'ana shi saboda kaushin mu'amala irin na mazaunin karkara yana ganin me yawan ɗata lokaci ne ka samu yaro kana wani sambata kana masa wasa haka ɗata lokaci shi ko manzon Allah ya dauki wannan a matsayin rahama ce jin kai shi yasa wani lokaci yana cikin sallah tare da sahabbai ɗaya daga cikin jikokinsa zai yi zo wurin annabi annabi ya yi sujada ya ɗaura goshinsa kansa shi kuma sai ya hau bayan annabi wato yana wasa da shi tunda yana cikin yara ƙanana waɗanda masu abin nan sai annabi ya tsawaita a cikin sujada sama da tsawaitawar da ya yi a cikin sauran sujadu na sallah wani sahabi ya ce har muka ji tsoron ko wani abu ne ya faru ga annabi ya ce sai na ɗago kaina na ce bari zan gani me ke faruwa ita sai na ga ɗaya daga cikin jikokinsa ne ya ɗare a gadon bayansa ita sai na mayar da kaina ina ba ta mafinta ma'ana da aka gama sallah sai manzon Allah ya ce da sahabbai kun ga na tsawaita a cikin sujada na wannan sama da tsawaita da ne a cikin sauran sujadu ɗaya daga cikin ƴaƴana ne ya hau gadon bayana sai na tsoro in gaggautar da shi gara in kyale shi ya gama wasan shi ya sauka duk wannan bangare ne na me na rahama ko jin kai mu yanzu wani zai ɗauka yana daga cikin takawa a cikin sallar ka tashi ko da yaron zai faɗi ko da zai karya da targaɗe duk wannan takawa ce don ka cika sallar ka amma manzo Allah sai sallar ka ga yadda ya nuna wa al'umma to kuma wajen rahama din da tausayin yara sai mu sanya abin a mizani na shari'a kar rahamar ta zama sangar kasuwa ta yadda kuma ba za a ɗora yaro akan abin da ya dace ba na tarbiyya ta gari da halayya ta gari ta yadda yaro zai tashi da zagin mahaifiyarsa ko zagin mahaifinsa kuma a yi dariya wai a rahama ce ba ku zai daina nan gaba wannan ba daidai ba ne yana daga cikin ɓangaren rahama ɗin ko yadda shi ɗabi'a ta gari ko da ko shi baya so a karan kansa abin da aka sani a mizanin shari'a shi ne daidai a ɗora shi a kai don ya tashi girma a kai ko da yanzu ba zai gane amfaninsa ba sai bayan ya girma ma'ana dai abin yana buƙatar a ɗauke shi a mataki na tsakatsakiya mutane kala biyu ne ko wanda a rahamarsa da tausayinsa za ta sa ya sangartar da yaro yaro ya zama shagobabbe ya lalace ko kuma wanda shi gaba ɗaya kaushin mu'amala yake tsakaninsa da ƴaƴansa da ya yi sallama a gida yara sun shiga uku sun san ina za su yi saboda kawai jin muryar babansu masu wani musiba ne a wajensu to kaga wannan kowanne daga cikinsu mai kuskure ne amma mutum na tsakatsakiya wanda shi ne wanda yake zan yaran a duka amma su da kansu sun san in sun yi laifi kuma yana ladabtar da su ta hanyar tsaranci yana tura su akan daidai to wannan ya kamata ku lura a takaice dai wannan na nuna muhimmancin jin tausayi ga yara wato kenan inda mutum zai hasaran har yara goma amma baya cikin mutanen da suke jin tausayin yara ilimi bai ma damu da mutuwar yaran ba wannan abin da aka tare da a cikin hadisin zai haife shi dan manzo Allah yace bi fadli rahmatihi iyyahum saboda mai zai shiga aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum a sakamakon jin kai shi gare su wato sai ya zo mai jin kai sun zai dace da amma mutum ba da jin kai ko yara goma ya rasa wannan hadisin ba zai kasance kansa wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah ya kare ka gare shi sai manzon Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce la yamutu li ahadin min al-muslimina thalathatun min al-walad bayan da za a yara uku su mace wa wani mutum cikin musulmi an gane ko la tamassuhu an-naru to wannan mutum ba yadda za a yi wuta ta shafe shi illa ta killata al-qasmi sai gurgudan cika rantsuwa sai gurgudan cika rantsuwa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kar ku manta shi ne jerin hadisi na 960 la yamutu li ahadin min al-muslimin yara uku ba za su wace salatu min al-walad yara uku ba za su mace wa ɗaya daga cikin musulmai ba la tamassu an-nar to duk wanda ko yara uku din suka mace masa to wuta ba za ta taba shafar sa ba illa ta illa su kasan face gurgudan cikaran su wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi menene gurgudan cikaran su ga tunan imam an-nawawi zai bayani sai ce wata hilla su kasan abin da ake rubi da gurgudan cikaran su qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala a cikin suratul maryam da yake wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin ku ko mutane illa wariduha face sai ya shiga cikin ta ko face sai ya bi ta kanta ko face sai ya bi ta kusa da ita ko face sai wani abu na zafinta ya shafe shi ma'anoni guda nawa kenan ma'anoni guda uku face sai ya shiga cikin ta ba ɗaya daga cikin ku ko mutane illa wanda face sai ya shiga cikin ta ita wutar jahannama kowa daga kowace ya tabbata. Kaulin farko kenan, kauli na biyu illa waridu ha fati sai ya bi ta kanta. Illa yaka wanda ya fi ta kanta kashi biyu ne, wani ya keta ne wani ya fada. Illa waridu ha fati sai ya bi ta kusa da ita. An gane ku? Illa waridu ha fati sai wani abu na zafinta ya shafe shi. Wani zai ce menene bambancin zancen ƙarshe da sauran zantuka ko da zancen farko? Bambancin da ke tsakanin zancen ƙarshe da na farko, zancen farko na nuna shiga ciki, zance na ƙarshe kuwa na nuna zafin zai kai ga mutum ko da bai shiga ciki ba. Ina fata an fahimta. To waɗannan zantuka guda hudu da su ne aka fassara wannan aya ta cikin suratul Maryam. To kamar waɗanda suka fassara ta da haka ko kuma a'a, abinda malamai suke fahimta karkashin ayar wa in minkum illa waridha ba ɗaya daga cikin ku wallahi face sai ya shige ta, suna fahimtar akwai rantsuwa a ciki. An gane ku? Dan suna kallon me ya wuce a baya a cikin jerin ayoyi fa rabbika lanahshurannahum wasyaatina thumma lanuhdirannahum حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها تندى تنفرقوا فوربك إنا ذنسوا هذا أبنك ذنك لنحشرنهم وشياطين ذاب تارنك لدى الجنوك بعد ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن هرزوا وإن منكم سكت ذعب النبي وبايا أتفيني أكارنا سورة da haka wannan ma rantsuwar ce, wato kamar Allah ya rantsa ya ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka in minkum ba ɗaya daga cikin ku ko mutane illa waridu ha fati sai ya shiga cikin wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdira. To abin da ya kawo sabanin fassara shine kalmar wurud da aka yi amfani da ita a cikin aya, dan ana amfani da kalmar wurud ana nufin shiga cikin abu. Allah ya faɗa dangane da Fir'auna yace yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa awradahum an-nar, zai jagoranci mutanansa a ranar jahannama har ya shigar da su wutar jahannama. Awradahum bi ma'ana adkhalahum, kaga al-wurud a cikin ayar bi ma'ana ad-dukhul. Sannan Allah ya ce da kafirai innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba wato makamashi ne na wutar jahannama. Antum laha wariduna, ko din sai kun shiga cikin ta. Kaga san ba an yi amfani da kalmar warada ko al-wurud da ma'ana shiga cikin ta. Da haka malaman da suka dauki wannan ma'ana aka karawa. Suka ce to amma bambanci tsakanin shigar mummuni da shigar kafiri to anan ne aka samu sabani. Kafiri zai shiga da zafi ta amma mummuni ba zai shiga ba. Tunda Allah ya ce la yasma'una hisaha. Ba za su ji zafin ta ba. Wato kenan kafare za su shiga cikin jahannama su gono, mummune za su fita cikin su wuce su tafi aljanna amma ba za su zafi ta ba. Wannan idan mun ɗauki wurud kenan mun fassara shi da dukhul. Waɗansan su suka ce abinda ake nufi da wurud din ai ba wai shiga ciki ba, a'a zafin ta ya kai ga mutane. Idan manzon Allah ya nuna tsananin zafi, tsananin zazzabi, zafin zazzabi da muke ji a nan rayuwar mu ta duniya wani bangare ne na zafin wutar jahannama, sai ce fa abridu hadil mai, da haka ku dumama ko ku sanyaya jikinku da ruwa idan kuna cikin zazzabi. Da ga mai zazzabi na jin sanyi, to kuma sai sa kayan sanyi, sai sa gwado, ya sa bargo ya lulluba, to ai ba zai warke da wuri ba. Kamata ya bude kansa ya yi ba kansa ruwa a bude masa fanka ko isi to sai warke. Wannan ko a da kidan zakai amma su dima za Allah ya faɗa ce abriduha bil ma, ku dima wa jikin da ruwa, ku dan sanyaya jikin ta hanyar ruwa. Saboda haka idan mutum na cikin wannan zafin zazzabin a samu tawul haka ana sawa a cikin ruwa ba mai tsananin sanyi ba, a ta a matsi ana shashafa a cikin sa, a goshin sa, a ko ina din sa, kafin ka ce menene shikenan. Sai ga Ubangiji subhanahu wataala ya kawo su wannan hadisi da manzo Allah, idan ka dauki shiga aiki sai ka samu hutawa. Zuwa umra da na karshe mun shigo jirgi, sai wata yarinya karama a hannun yayarta zafin zazzabi ya taso mata, aka lullube ta sai ta zata har tana daga hayyacin ta. Da yarinya ta daga ta rasa wata bin kawa tun da ta ga malamin addini kawai sai ta bi komai yarinya, dan hankalin da ta tashi ta rasa ta zata cikin jirgi ne babu shi. yakan cikin gwajin hankali na karbe sanin sirrin nasa da aka sirrin rigar ta saboda na kuma wani hadisin na manzo da ruwa sai cika hannuna in shafa mata a goshi kuma yana cewa azhibil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqaman wallahi cikin minti 15 sai ga ta wurin sai kawai shiga barci sai barci ta farka shi kan sauki to wannan ba wani abu bane illa tasirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tasirin ba wai daga shi wanda yayi din bane ba tasirin daga hadisin manzon Allah ne in mutun yayi ba da gaskiya da abin yayi aiki shi abin wannan ne yayi wannan sai da safa wannan cikin karamomin sai wata rana a jirgi amfanin sunna ba za ka rubuta da kanka ba dan ka rubuta da kanka sai dan yayi nasara a kanka sai ka jingina fallalar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka jingina fallalar zuwa ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ka jingina da kanka ba kai kafafa ai kai ba dama ne daga nan alƙabin tsoron ka ana kawo sarka da yawa labari kun fahimci dai al-wurud kenan da wannan ma'anar amma waɗansu malamai da suka ce abinda ake nufi da bi ta kanta suka ce al-ghuburu al-sira da haka ne kiya yace wal wurud abinda ake nufi da al wurud da Allah ta illa warduha huwa al ubur ala sirat shine bi ta kan sirati an gane ko bi ta kan sirati wa huwa ismun mansubun ala zahir jahannam sirati ko ta gada ce dake kan wutar jahannama afana Allah minha Allah kare mu da ita manzo Allah ya bayyana cikin hadisin bukhari gada ce da za a bi ta a ketare dan aje wutar jahannama a ketare kai dan aje aljanna gada tana bi ta kan wutar jahannama mutane wajen tsallake salati wani zai zama kamar kiftawar ido haka manzo Allah ya kallam fil basar wani kuma zanto kalbar kamar walqiya walai mun ke tare insha Allah wani zai zama kamar ingar mandoki asukwane izo ya wuce wani zai zama yana tafiya yana rarrafe ya fadi ke tashi ya fadi ke tashi to kuma daga jikin kowane gefe guda biyu nan dama da hagu akwai kalali mun karanta hadisin a bayan mu kuma tabbata akwai kalali wata irin kungiya ta karti mutun nan gurin ya wuce da kyar ta karte shi nan gurin zai ketare dai ya jira ni a duka amma dai zai wuce a tafi aljanna sai bayan duk mutane na karte wanda zai ketare sadaki shine wanda zai wuce da rarrafe ko da jangifi bayan ya gama ketarewa ya waibo ya kallo ta annabi sai na gode wa ubangijin da ya tsamar da ni ban fada shi daga nan duk wanda yake tare zai tafi aljanna ke mamane da suka ke tare sai ce ya ubangiji a ko dan su bayan Allah muna tare da su a cikin sallah amma sun fada shi sai ya ce an ba ku cetan su ku je ku fito da su sai mamane su koma su kallo ta jahannama su binciko su binciko duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gurgudan kwayar zarra da imani sai su suro shi za su fara da mai wanda ya gurgudan dirhan yin zinari su dawo su ce ya ubangiji mun ga dai har yanzu a kowace su a ce to ku je wanda a zuciyarsa akwai gurgudan rabin dinari rabin taro rabin sisi na imani ku je ku suro shi za ki zo a suro mutane wato irin waɗanda ka saman mu ne na gari amma kuma suna da wasu munanan ayyuka waɗanda ubangiji ta Allah ya so ya kama su wannan cikin hadisi da ke tabbatar da sirati ke cewa akwai hadisi na cikin bukhari kuma cikin hadisi da ke tabbatar da ce to kenan ranar gashin kiyama ina fata sannan kuma ka ga ce tan anan gurin bai shafa waɗansu mutane ba da yau aka rada musu suna waliyye su kaɗai su ne masu ceto inda an ce duk wanda suka ketare za su yi ceto za a ce ku ce ku fito da su kaga adalin wanda suka ketare ko kenan duk mummune gaba ɗaya kenan wato kuma duk wanda ke mummune kuma dama ai waliyye ne a islahi na shari'a amma islahi sufaye ne suka ware waɗansu mutane su kaɗai waliyye sauran mutanen kuma gama gari ba waliyye ba amma gama gari amma a lahin shari'a kowane mummuni lahu min walayati lahi lahu shay'un min walayati kowane mummuni yana da wani bangare na walitaka sai dai tawana ta fitawa ne ta wani sau tawana ko da wilayar Abubakar ai ta tsara ta Umar wilayar Umar ta tsara ta Usman ko ba haka ba wilayar ta sahabba ta tsara ta tabi'i to haka kowa gurgudan imanin sa gurgudan aikin sa na gari gurgudan walitakar sa gurgudan yadda hakan ya zama kadan to gurgudan yadda walitaka ta zama kan kadan dan an ce dukkan mutane waliyai ne ba a nufin duk sun zama ɗaya dan dole wani ya fi wani ina ba ta fahimta haka wajen su asa su sanda cewa bai kai gashin gire ido ba amma wancan hadisi na Bukhari bai faɗi girman sa ba kawai ya ce jisrun alamar ta hannu bai faɗi girman sa dai abinda muke so mu kai gare shi a nan gurin dan mu samu fahimtar shi hadisin idan an alakanta shi da aya. Ba wani musulmi da zai hasara ƙaƙa guda uku kuma ya zanto wuta ta shafe shi illa ta illatul qasam sai gurgurdan mai warwara da zuwa. Wato tunda Allah ya rantse cewa illa warduha, to wannan shi ne kawai gurgurdan abin za ta shafi mutum, ma'ana dai ba zai shiga wuta ba kenan. In ko har an yi magana shigarsa ko yanzu zafinta ko ɗan ɗare ta, to shi ne gurgurdan wannan abin da za a cika rantsuwa. Ina ba ta an fahimta. Idan na ce na rantse da Allah gobe sai na je masallacin jami'ar Bayero, to me ne gurgurdan abin da zan yi cika rantsuwa? Sai na je masallacin na zauna na yi awa ɗaya, ko da na je na ga masallacin na dawo suna na je na cika rantsuwa? To kenan wannan rantsuwa da Allah ya yi na cewa ba ɗaya daga cikin ku face sai ya shige ta, ma'ana baya nuna cewa ma'anar cika rantsuwar shi ne sai mutum ya zauna a ciki. Ita kanta ma kamar wani ɓangare da na shige ta, in mun fassara wa da cewa shi ne bin ta kanta ta kansu na ɗin. In kuma mun fassara shi da cewa jin zafinta, wato shi ne kamar zazzaɓi da yake kama mutane kamar da wasu malamai suka fassara a tunda manzo Allah ya ce min fahi jahannam, yana daga cikin huci ne na wutar jahannama, ba burduha bilma. Ina jin mun fahimci wannan. A takaice dai wannan hadisi yana tare da hadisin baya da yake nuna falalar dukkan mutumin da zai rashin ‘ya’ya guda uku kafin su kai ga falala, cewa za su zama sanadiyarsa na shiga aljanna a ranar tashin kiyama. Hadisi na 661 wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah tabbata gare shi, fa qalat ya rasulullah, tace ya manzon Allah, dhahaba ar-rijalu bi hadithik, mazaje sun tafi da yawan hadisanka. Abinda take nufi da kaso mafi yawa na hadisanka, tunda zaman da annabi yake tare da mazaje ya dan na haduwar shi da mata yawa, ba kake na abinda mazaje za su ji su haddace tsari kenan hadisansa ya dan wanda matan za su ji. Abinda take nufi kenan, ba wai tana nufin su matan ba su da kaso ko dai ba, suna da nasu kaso amma tana ganin mazaje sun fi su kaso mai tsoka. Yanzu ya za a gyara wannan yibin da su suka samu na hadisin manzo Allah, fadi allana min nafsika yawman natika fihi, ka sanya mana wani ne naka na kanka da zamu rika zo maka a cikin sa, to allimuna mimma allamaka Allah, ka rinka karantar da mu abinda Allah ya sanar da kai. Qala sai manzo Allah ya ce istami'na yawma kaza wa kaza, to ku rika taruwa a duk ranar kaza da kuma ranar kaza, wato ya sa musu wani sanannen lokaci a mako da za su rinka taruwa a wani wuri na musamman. Wannan ta fito daga gida, wannan ta fito su je su taru a wajen dan manzo Allah ya je ya faɗakar da su ya sanar da su abin da ya kamata su sani na addinin su. Fajtama'na, sai ko suka taru, fata hunnan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah ya zo musu, fa allamahunna mimma allamahu Allah, sai ya sanar da su irin abin da Allah ya sanar da shi. Thumma qala, sannan ya ce ma min kunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan min alwalad, ba ɗaya daga cikin ku da za ta gabatar da yara uku. Abin da yake nufi gabatar da yara uku, wato ta haifi ƴaƴa guda uku kuma duk su riga su mutuwa kafin su kai ga balaga, illa kanu laha hijaba min annar, fa ke sai sun kasance mata hijabi daga wuta a ranar tashin kiyama. Fa qalat imra'atun, sai wata mace tace wasnaini, mai bi fa. Faƙarar Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah ce wasnaini, haka ita ma mai biyu, ba wata mace da yara biyu ‘ya’yanta za su mutu kafin su kai ga balaga ba sai sun sanya mata hijabi daga wuta a ranar tashin kiyama. Kaga fassarar da na yi a can gurin wannan hadisin ya ƙara fito da ita fili. In ma a can gurin an ce ma min musulmin, an gane ko? To a nan gurin lallai musulmin din ya nuna wa muslimatin, ko da ba faɗa haka ba tun daga ta nan yadda manzo Allah faɗa a maza wannan sai kuma ya zo faɗa a mata, wato ainihin wannan. Wannan yana nuna kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da karantar da mata a fili. Kuma haka ko da kulafawar rashidun haka suke. Manzo Allah ya kasance ko da a sallar idi, idan ya tashi yawa mutane hudu ba ta sallar idi, kaga a wancan lokaci za a taru kaman gari guda mutane da yawa, kuma babu na'urar ɗaukar sauti irin wannan, ba amplifier, ba speakers, ba menene to ba lalle bane kai tiyar sautin shi je ta kowa da kowa. Da haka mazaje su ne yawanci a gaba, mata sahunsu na farawa daga karshen inda sahun maza ya fara a sallah, daga nan sahun mata zai fara a yi baya, su ma illa masha Allah. To idan manzo Allah ya hutuba ya fadakar da mazaje, sai ya isara da hannunsa haka. Kaga kowa da mulin ne haka da hannu, ne dama da shi ina nufin ku buɗe hanya, kuma ne haka, wato ina buƙatar mai hanya a nan tsakiya. Idan manzo Allah ya isara da hannu, sahabbai suka bubbuɗa sai ya bi ta tsakiyar su, ya je ƙarshen sahun maza, mafarin sahun mata, sai ya ƙara fadakarwa abin da ya faɗa a hutuba, ko su ɗin ya faɗa musu me ya shafe su. Sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba karaman alheri bane bai zanto cewa ana karantar da mata a addini. Amma kaga yawanci mu sai muka dauka cewa su mata ba su yi karatun addini. Har ba su amma malamai da za su fito suna yaki da karatun mata, amma mata za su yi karatun addini. Amma in za su je kasuwa, in za su je gidan biki, su yi kari, su yi liƙe, su yi duk abin da za su yi wannan babu komai. In za su je gidan yini, in za su yi duk abin da za su yi, in za su fita waliyai, in za su fita kallon sarki, an yi hawan daushe, duk wannan babu laifi, ba sa cewa haramun. Amma aka ce mace ta je makaranta ta yi karatu, sai a ce ya na mace na karatu aji a yi ta mace aljanna ta suna karkashin kafar mijinta, kowa ya faɗa, wato idan ya daga ta ce da in bai faɗa ba, kuma in ya yi dagawa kuma kai su ba za su shiga waje. Wato kenan galibi mazaje abin da suka fi so a sanar da mata haƙƙin mazaje a kansu sama da haƙƙin Allah a kansu. Shi ko haƙƙin Allah akan ƴa mace ya fi haƙƙin miji a kanta. Haƙƙin Allah akan ka kai ya fi haƙƙin wato iyayenka a kanka. Duk wani haƙƙi da zai hau kanka a matsayinka na musulmi, ko ya hau kanki a matsayinki na musulma, yana bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah. To amma kaga yawanci wato sai ga matan an kyale su cikin jahilci, kuma su suka fi mai kishirar su fahimci addini. Mun yi tarayya da su dangane da sallah da azumi da zakka da aikin hajji da salatin annabi da zikiri da haylala da karatun alqur'ani, duk wannan ana da buƙatar maza da mata duk su imani, musulunci, kunuti, khushu'i, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wanda kira shi da zikiri da salati, yadda zamu yi haka za su yi. Amma sun kadaita da abin da mu ba ma yi, tunda ba ke ba wal haizina wal haizat, su suka ɗin suke yin haila, su kaɗai suke yin nifasa, su kaɗai za su ɗauki ciki su haihu, su kaɗai za su shayar da yaro. Wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a, duk waɗannan ya tafi su kaɗai, su kaɗai za su yi takaba, su kaɗai za su yi idda in an sake su, kai ba za ka yi idda ba don kayi ciki. To kaga waɗannan akwai waɗansu hukunce-hukunce da suka keɓanta da su kadai bayan wanda mu da su ko mun yi tarayya. Kaga min ba bi aula a sa su a makaranta su yi addini, su yi karanta addini. To Allah ya sa mun gane. Wannan hadisi da yake magana akan duk matar da ta yi rashin ƴaƴa biyu ko ƴaƴa uku, to za ta dace da gidan aljanna, ƴaƴan za su rage mata hijabi daga wuta. Hadisi ne muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wato dai a takaice shi wannan babi, sakamakon da zamu fita da shi, muhimmancin ƴaƴa a wurin musulmi ashe ba karamar baiwa bace. Sannan kuma muhimmancin ka zama mai tausayi ga ƴaƴanka da rahama da jin kai a gare su. Sannan kuma idan kai rashin ta ko kai rashin ta, wannan baya nuna sai a duniyance mutum ya yi hasara. To amma kuma gwargwadon yadda mutum zai jure ya miƙa lamarinsa zuwa ga Allah, gwargwadon kuma yadda zai sami lada mai gwaɓi, a ce ana samun lada ta hanyar ƴaƴa ke dawa'un, suna da rai ko sun mutu, suna da rai karantar da su, ciyar da su, shayar da su, tarbiyyantar da su, da aikin lada ne. Sannan kuma sun mutu, wannan ji da kai ba daɗi a jika kuma za a ba mutum lada mai gwaɓi. Shikenan ƴaƴa ba ƙaramar baiwa ba ce, ba da Allah madaukakin sarki ke wa mutum. Da haka duk wanda yake da wannan ni'ima ta ƴaƴa, maza da mata ne, garwaye ne maza da mata, to sai ya ringa jinjina wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa. Babul buka'i wal khawfi inda al-mururi bi quburi adh-dhalimin wa masari'ihim وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك وأن بابي نديك دون حالة ينفوك والخوف بجن صوره عند المرور بقبور الظالمين يعني عند كوتي تم قبرت الظالمين إن كوتي تجيك ما قبرت الكافرين أنا أتن خلق جن فريجي dan jin tsoron azabar da ake musu yanzu kar ta shafe ka a daidai mintin da kai kafin ka wuce wuta tsawon mintin da kai kafin ka wuce ka tafi wa ya taba halarta wannan cikin zuciyarsa to wai dan ya fita makabartar yahudawa ya wuce ko dan ya fita cikin makabartar kirista ya wuce akwai wani jin tsoron ko wani abin da yake samu sa cikin kabari din kafin shi to so ake ko mutum in ya fita wajen ya yi kuka wato in ya halarta a cikin zuciyarsa azabar da ake wa kafir inda Allah ya annaru ya rudu alaiha gudu ma asiya game da iyalin gidan Fir'auna wa yawma taquma sa'a adakalu ala fir'auna fi al'azab dangane da dukkan kafirai kuma Allah ya wala nuzitannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar da annahum yarji'un da mu dadana musu karamar azaba malai suka ce shi ke azabar kafari dun al'azab al'akbar kafin babbar azaba idan ta ran tashin kiyama inda Allah ya yawmal qiyamah yuraduna ila ashad al'azab yake sana'adibuhun marnatani sun mu yura dole ila azabin azim duk wannan na nuna azaba a cikin kabari da ake wa kafari to a zuciyar ka tarin gajin fa yanzu nan guran ana azaba ne kuma zan bi kusur da wajen babin da yake nuna yin kuka da kuma tsorata a indal maruri bi kuburi zalimi yayin bi ta kusa da kabarbaran azzalimai wa matarihin ko wuraren da aka halakar da su ko da ba a gina musu ko da ba a haka musu kabarbara ba وإظهار الافتقار إلى الله تعالى كما إن ذاك وتي توتن كوتي تون هالي نبينا بكاتور كزوى غرام الله والتحذير من الغفلة ومتي ذنتو ما يفتقوا هذا غفلة عن ذلك غمد حكا كريم غفلة غمد وانتا غمد حكا أمبتا أبايا الدين سيدة ريسرة ستن نبيو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه manzon Allah ya ce da sahabbansa yani lamma wasalu al-hijra yayin da suka je yankin kasa da ake kira al-hijra al-hijra din ne yake diyar samud shine garuruwan samudawa kazzaba ashabul hijr al-mursalin wato ainihin ashabul hijr sun kare ta manzannin Allah to su ne mutanen annabi salih an gane ku da annabi ya fita wajen shi da sahabbansa sai ya ce da sahabbai la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin kada ku shiga tsakankanin garuruwa ko wuraren da aka halakar da waɗannan mutane da ke wa azaba illa an takunu bakina ba sai kun fita wajen kuna kuka fa in lam takunu bakina in ko ba ku yi kuka ba fa wala tadkhulu alayhi to kar ku fita wajen kar ku fita tsakiyar kabarbaran su kar ku fita tsakiyar wuraren da anan ne aka halakar da su la yusibukum ma asabahum domin kada abin da yake shafa su kuma ya shafe su muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayati aw wata riwaya ta hadithin qala yake lamma marra rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil hijri ya inda manzo Allah ya wuce ta cikin garin samudawa qala sai yace la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum kada ku shiga gidajen ko wuraren zaman waɗanda suka zalunci kawunansu an musiba kuma asabahum dan kada abin da ya shafe su ya shafe ku illa an takunu bakina sai fa in za ku shiga wajen kuna yin kuka thumma kanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'sahu sannan manzo Allah ya shirya kansa haka alama ta firgici da jin tsoro wa asra asira ya zabulan da takuwar da yake kai ta kara sauri hatta ajazar wadi sai da ya wuce filin wajen farfajiyar wajen sannan ya koma yadda yake sallallahu alaihi wasallam in za mu yi aiki da wannan hadisi yau idan aka ce ga wannan makabarta ce ta yahudu ko ta kirista ko ta maguzawa don kuna zaune a garin da yake akwai maguzawan ko yahudawan ko kiristan ga makabartarsu idan akwai hanya da ta ratsa ta tsakiyar makabartarsu akwai kuma wata ba ta ratsa ta tsakiya ba to kar ka bi ta ratsa ta tsakiyar makabartar ka bude ba ta ratsa idan babu wata hanya dole sai wannan ta tsakiya makabartarsu ko ta gefanta to ka wuce a wajen da gaggawa kar ka bata lokaci dan manzo Allah ya kara gaggawa ka wuce a wajen kuma a firgice ka halarto wa kanka jin tsoron kada abin da yake shafe so shafe ne kafin mu ci haka ake so ka halarto wa kanka sawa'un makabarta ce in ba makabarta bace ba a wurin a tarihi an dan marasa al'umma to haka ake son mutum ya rika ji a cikin sa cewa a firgice yake lokacin da zai fito ina fatan ku wato kenan kun ga waɗanda suke zuwa yawon bude ido ko yawon shakatawa suna bi ta makabarta tsohuwar makabarta irin ta Arna ko ta garurrukan Arna ko inda aka halakar da Samudawa ko inda aka halakar da Adawa an gane ku ko inda aka halakar da wato waɗansu daga cikin al'umma mutanen Annabi Lut wanda ke yanki ne yanzu na cikin ƙasar Iraki inda aka halakar da Samudawa yana cikin ƙasar Saudiya inda aka halakar da Adawa yana cikin ƙasar Yaman duk wurare ne sanannu yanzu idan an je wurin alamar yadda aka halakar da jama'ar za a ga alamar azaba a wajen to wai yanzu sai mutum ya biya tiket na jirgi ya nemi biza ya je wurin don yawon shakatawa ya rika ɗaukar hoto to ba ma wai Samudawa ba to ko kuma to dama ita gaggawa Fir'auna tunda ba a makabarta take ba an kawo tonoje kila wani zai fake maka da cewa Allah ce fal yawma nunjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya ganin ta dare din zai sa ya zama a'a wato ganin gawar ga ta a halarce zai ta zama aya kan sama da ce labarin ta kaje ya ta kila zai ta bamban da ace a cikin makabarta take ina ba ta mun fahimta amma waɗanda kai tsaye makabarta za su je ko kuma wuraren da aka halakar da wadansu al'umma aka dulmiyar da su aka tammara su mutum zai je ya bi ta wajen ko ya shiga wajen ko ya zauna a wajen duk wannan su ne waɗanda hadisi ke magana a kai a ce in za ka ratsa ta kusa da makabartar Arna to sai ka raza sai ka wuce mai da hanzari da gaggawa kar ka fata daga wannan yake nuna mana wato yadda abin ta kai na a nan wata ke nan badawa ga makabartar musulmai ga take rasa an raba take ce wata su yi makwabta kafin ya kamata Arnan da ya ko a ba su can wani wuri a dajin falgori sai ta ce yan wasu tambayar tun da dai Kano ga kafar musulmi ko arne da zai protest ya ce dan me za a fita ci dajin falgora shi kai kallon shahada in kana zuwa aje ka bai gesa ko a dan dole ko nuri ko ba haka ba amma matakar ko mutum da ya kalmar shahada ba ya kamata a yanka musu wani biliyar dajin Allah ta fitan nesa da mutane amma ga makabartar musulmi ga ta Arna to an ce karka fita wajen sai a tsorace sai a firgice to kuma za a yi mutuwa sai ka zo ta kusa da wurin ka zo ka binne dan uwanka wannan akwai kaskanci a ciki duk abin da ya kawo haka uzuri da zaka baiwa yawanci galibin masu mulki waɗanda za a ce abin ya faru a lokacin mulkin su ko waɗanda mulkin su ya rasu ta wajen ba su gyara ba shi ne rashin fahimta mutane suna da kishirwar sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa to kuma in bid'a ake har sai mutum ya mutu bai san wani abu na addini ba wanda yake a kusa ya kamata ya san shi saboda bid'a da kayan wurdi ka gama da kayan salatin annabi ka gama ba ma shiga aljanna ba kana da rara haka ba liman bid'a zai shiga ba ma wai shiga aljanna ba wai kana da rara da kake bin Allah ba shi ba sa jin kunyar su faɗi wannan yanzu ka duba ko da taron sufaye da aka yi a kwanan nan ahli sunna yanzu da aka yi wani abu aka ja ko ta aya ko wani hadisi ko wani abu ya tsima ka ba ka yi aure ba sai ka ji kayan mai sai ka yi kabbara can wurin kuma suka ji in yes haka da suka gaba da kwanan nan ba ana jin su a kan na lantsa da Allah haka Allah rufa mana asiri Allah tsare mana asirin wannan tana daga cikin manya-manyan fitina wanda ke nuna cewa wato da'awar sunna sai kun tare sai aika kar ku bar ta a hannun malamai kadai ta duk hanyar da zaka isa da da'awa zaka iya bawa na kasar kyauta ba shi zaka iya raba mutum uku duk sati ka raba kasar uku duk sati ka raba kasar biyar goma duk wata kwali daya wallahi duk kuɗi za ka iya rubuta wani abu bayan ka rubuta ka kaiwa wani malamin sunna ya tace ya duba ya ga yayi uslubin yayi kyau a buga a yaka dole sai an yi haka amma Allah ya baka muna je muna gare dangin mu da iyayen mu da ganin mu za su mutu suna kika an yi yaudare su da kyakkyawan niyya take malaman da suka yaudare su suka cuce su amma su aka san karfin kansu suna san Allah suna san manzo Allah amma malaman bid'a suka ba su abu a hukunci su kuma hikimar ba su a hukunci dan su cika bar sirri ba su sun mai da su saniya ta tata lagana da kitabu adabis safari wannan babban littafi ne da zai magana dangane da ladubbar tafiya. Lafazin as-safar tafiya ko fita bayan gari, suka ce an ambaci as-safar wato tafiya da wannan kalma ta as-safar li isfaril insani wa buruzihi anil madina, dan mutum ya fita daga cikin gari, ya fita wani wuri fili inda gidaje ba sa kewaye da shi, to shine as-safar din. Wadanda suka ce summiya safaru safaran li'annahu yusbiru an aflaka rijal, an ambaci tafiya da wannan suna na as-safar dan saboda tafiya ce take bayyana maka halin mutane, halin zaman gida ba a gane mai kirki ko mara kirki, sai an yi tafiya tare da mutum a gane mai kirki ne ko mara kirki, dan a cikin tafiya bukata ka iya taso, aka iya yanke aljihun wani, to ya ga cewa ya za ka san masa wani ba aljihun ka ko ba za ka wace, ya kai iya rasa guzurinsa ya kare masa kai naka bai kare ba, ya kai iya samun kansa a halin rashin lafiya, ya kai iya samun kansa a wadansu matsaloli, a ga cewa abutar za ta ci gaba da korewa ko kuma za ka ɓuya, ya daina ganin ka. Yasa Umar bin Khattab idan an zo an ce ai wani mutumin kirki ne, wani mutumin kirki ne, sai a'a ka taɓa yin tafiya da shi, cikin abin da zai tambaye kai sai kafin ka ce wani mutumin kirki ne ku yi tafiya, bukata ta taso ka ga ya tsaya tare da kai, to wannan shi ne mutum. Da haka dai kalmar ta gino a kan sinun da fa'un da ra, wanda a larabci abin da yake nufi fitowa fili, sawa'un fitowar fili na halayen mutane a cikin tafiya da haka ka ce as-safar, ko kuma dan adam ya fita daga kewayen da ganuwar garinsa sai masa ko gidajen garin da suka yi garinsa suka yi masa ya fita fili, to shi yasa aka ce musafir alladhi infasala anil madina. Ina fatan mun fahimta. To me mustahabbanci ko kuma la hukunce hukunce ko la dubbai da suke da alaka da tafiya, kai kuma ta da cewa dukkan tafiyar da zaka fita daga garinka zuwa wani gari sunan ta tafiya, sawa'un kusa ne ko nesa ne sunan ta dai tafiya, daga nan in na fita daga Kano zan Daura suna na yi tafiya, zan ni Katsina na yi tafiya, zan ni Maiduguri, zan ni Sokoto, zan ni Lagos, zan ni Gombe, zan ni Tana, zan ni Saudiya, duk sunan ta na yi tafiya, tare da cewa tazaran da ke tsakanin waɗannan wurare ta sha bamban, wani wurin awa ɗaya, wani wurin awa biyar, wani wurin a tsaye da jirgi, wani wurin awa kusan goma a jirgi ko sama da haka ko ba haka ba, amma duk sunan ta tafiya. Bada yake babu istihbabul khuruj yawm al-khamis, babin da yake magana a mustahabbancin fita ranar alhamis, wa istihbabihi awwalan nahari, da mustahabbancin fita a farkon yini wato da safe da sassafe, idan mutum zai yi tafiya inda hali idan to alhamis ne ka fita tafiyar ka inda kana da zafi, inda hali idan to da safe ne ka fita in kana da zafi, na ce in kana da zafi ta iya wata tafiyar ka jirgi ce a mota ce da ba taka ba, a'a abinda zai kai ka din Laraba ya kama ka dole ka je, to kaga ba ka cewa bari in bari je gobe alhamis ne, yau ai dai matsalar ka ta kuma ce maka a nan ta dole ka, an kira ka ita biyu a Abuja an ce ka zo ranar Laraba sai ka ce kash mu ko mu tabbi na tafiya ranar alhamis, Allah ko za ta ga mun sai gobe ita biyu din nan za su daga maka, za su yi wannan wada wasa yake, kaga nan ba za ka yi dole ka tafi ranar Laraba ko ba haka ba, amma in kana da zabin tafiyar ka sai to ka tafi ranar alhamis, sannan in kana da zabin tafiyar ka sai kar ka bari goma ta yi baka tafi ba, kar ka bari sai da azhar baka tafi ba, a'a ka tafi da safe in dai kana da zabi, karfe 6:30 haka ake son tafiya, wannan mustahabbi ne yin wannan. Hadisi na 963 an Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kharaja fi ghazwat tabuk yawm al-khamis, an karbo daga Ka'ab ibn Malik Allah ta kare da a gare shi yace lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita zuwa yakin Tabuk a ranar alhamis, wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis, kuma dama annabi yana son fita tafiya a ranar alhamis, muttafaqun alayhi. Aga wannan hadisin zahiru dala fi ma sarda malahu musannif ne a kai ne yake abin da yake nunawa na babin da Imam Nawawi ya kulla, dan Allah ya fita yakin Tabuk a ranar alhamis, kuma dama yana son fita a ranar alhamis, kun gane. Wa fi riwayatin fi sahihain, a wata riwaya ta hadisin da ke cikin sahihain a cikin wannan hadisi a cikin Bukhari da Muslim, laqallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakhruju illa fi yawm al-khamis, kadan ne kwanakin da annabi ya fita face sai ranar alhamis, ma'ana an samu a wadan sura ne kun ya fita ba alamis ba kamar ya fita ranan asaba an ga annabi ya fito ranan an ga kuma ya fita ranan litinin amma dai mafi alisu shine bi alhabis karkashin wannan mai zamu fahimta sai mu fahimci cewa fita ranar alhamis mustahabbi ne haka aka so amma in ka fita a wata rana ba alhamis ba kuma ba haramun bane jaizi ne kafa akwai bambanci tsakanin jaizi da mustahabbi larura ta sa zaka fita a wata rana an halatta maka ba haramun bane amma in kana da zabin ka wannan kuma dole sai ya kamata kai ya zama to yaushe ranar alhamis dan ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce daga cikin abin da suke faɗa abin da za a iya fahimta na fitar annabi ranar alhamis tunda ya bayyana a cikin hadisi a ranar alhamis ake auna ayyukan baya to sai ka so ya fita don yin wani abu a ranar da dama a ranar ake auna ayyuka don a auna aikin su kuma yana cikin wani aiki ina fata an fahimta musamman tunda tafiyar annabi ko zai je umara ko zai je aikin hajji ko zai je jihadi duk tafiyoyi ne na ibada to ko da tafiyar da ba ta ibada ba ko ko ba za mu ce mata ba ibada bi sifa mubashara ta idiga karkashin mafhumin ibada al'am babbar ma'anar ibada ta idiga ciki kamar kasuwanci kamar fatauci su shi kenan sai mutum ya fiti ranar alhamis din zaɓin sa ne amma kuma wanda zai je cin kasuwar ranar lahadi ka kuma shi dama alhadin zai fita zai je cin kasuwar mai adowa zai je cin kasuwar kambarda zai je cin kasuwar gujungu zai tafi ladin makole ya katako kada ake fita ranar lahadi zai je wudul kada zai fita ranar juma'a ina ba za mu fahimta wannan sai ranar da kasuwar kuma ta kama ya tafi zakata hadisi na 964 an saba ribi ne wa da'a al-ghamidi as-sahabi radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga sakar ibn wada'a al-ghamidi wato kabilar banu ghamid sahabi ne Allah ta kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ya tsara mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha don take cikin hutu wadannan sun mu halaka ko kun fara gajiya sai sai ne sai wadannan su kara to wannan duk da fara yake ke a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ce sariya shi yasa aka ce mafi alherin sariya mutanen da sun kai 400 idan musu kai 400 ba babu ne kada ba sojoji 400 yanzu kana fada ba sun yi babban rusuna ba amma dai aka ce mafi alherin dai su ne mutanen suka yi 4000 sojoji da suka kai 4000 to mafi alherin runduna ke sai manzo Allah ya ce amma da wuya a ce an ci nasara akan rundunar da sojojin su suka kai 12000 inda dukkanin su musulmi ne masu kikkiawar aqida kuma sun yi riko da sababin nasara shine suna da training suna da makami suna da dabarun yaki suna da jarumai suna da barare sai su kuma su goyi da biyu da wuya su galaba akan su haka manzo Allah ya ba wannan mu'jiza ta manzo Allah ba ai ta bayyana ko da a yaki irin da yau domin ka duba yan Google Maps ne sojojin kawance wanda suke karkashin America 9,000 ma'ana 100,000 da wani abu fa su ko yan Google Maps gaba ɗayan su gaba ɗayan yan Google Maps wanda su kai mutum 10,000 a yadda ƙwararru ta fuskar sanin harkar soja suke bayani da su kai mutum 10,000 ko bayan da su kai mutum 10,000 ba ba ƙarƙashin jagoranci ɗaya suke ba according to su yan nationalist sai to irin yan kishin kasa su ba dan addini suke ba an shigo musu Iraki gidan su ne kasa ta iyaye ta kamin dole su kare su da wannan aqida suke akwai al-Ba'athiyun yan kungiyar Saddam su suna ganin ga wani kayan gadan su da suka gina gwamnati akai sama da shekaru aro aro an zo an rushe dole sai sun rama sai akwai kuma Islamiyun yan kishin musulunci kan gidan ba da ganin jagoranci da suke ba ba ta dai mace take ba da umarni amma ka duba yadda suka rikita wadanda shi yake dan dabara ne a tafi sai dan bai kawo yin wannan magana dan tantance bambanci tsakanin sariya da kuma jaishi manzo Allah ya kasance idan zai tura karamin runduna ko idan zai tura babban runduna ba ta hum min awwalin nahar yakan tura su ne ku cewa ku fita da sassafe sai wannan ya nuna fitar da sun safi a komai ko alheriya ce wannan shi da abin da imamu nawawi ya kulla babi babu istihbabi al-khuruj yawm al-khamis wa istihbabihi awwal an-nahar fita ranar alhamis da ko fitar ta zanto mai da sassafe wa kana sakrun tajiran sakr ya kasance dan kasuwa ne wa kana yab'athu tijaratahu awwal an-nahar ya kasance yana tura ayarinsa na 'yan kasuwa na yarinsa da za su je kasuwanni waɗansu garuruka ko don su kai su sayar ko don su je su sayo yakan tura su ne ranar yakan tura su ne a wannan na'arin da sassa ya ce a fita da wuri a fita da wuri tun da ya zonta hadisi na annabi shi kawai sai ya kasance da cewa a fita da wuri da ya fahimta ka annabi yake yi kuma da ya ga annabi ya ce Allahumma barik li ummati bi bukuriha fa athra sai ya wadata wa kasura ma lhudu ke su ta yawa ta haɓaka ta yi albarka saboda ya kance lokacin fitar da sassa to a nan gurin abin da nake so in ce fita zuwa wani gari ya kamata ya zanto yaushe alhamis din da hari sannan alhamis din kuma da yaushe da sassafe to amma a cikin gari fita daga gida zuwa kasuwa fita daga gida zuwa wurin sana'a fita daga gida zuwa wajen aiki shi ma ya kamata ya zanto sassafe wannan kuma a kowace rana ce tun da haka kullum za mu fita wanda zai je aiki zai zuwa aiki da sassafen wato albarka ce zuwa ka bude kantinka da sassafen albarka ce sai dai kuma safiyar kowane gari takan bambanta da ta wani gari akwai garin da akwai kasuwar da idan ka fita da sassafe ka je ka bude karfe 6 ko karfe 7 kila ka rayu su kai kadai ka bude sai maka ta'addanci ina ba dan fahimta amma akwai garin da koda karfe 6 yanzu irin shaguna na cikin unguwa irin masu sayar da kayayyakin bukatar yau da gobe ashana madara magi alewa biskit duk ɗin ɗin shaguna da yanzu ofan baya tare da safe a yi menene to wannan ya kamata a ce tun karfe 6 ka buɗe a cikin unguwa ne kana tsaro 6:30 ko 7 ka buɗe a cikin unguwa ne kana tsaro amma zuwa kasuwa kila akwai kasuwar da karfe 6 ba buɗe ba karfe 7 ma ba buɗe ba har sai karfe 8 za a buɗe ko karfe 9 to lokacin da shi aka sa ka'ida za a bude kai ya zanto ka je kana bakin wajen aka bude to ka dace da wannan sammakon da ake bukata ashe sammakon yakan canja daga gari zuwa gari daga kasuwa zuwa kasuwa daga wani zuwa wani amma duk kasuwar da za a ce za a bude tun karfe 8 to ka je kana wajen 8 amma baka je wajen ba sai 10 ka kai ma baka yi sammako ba don haka wannan addu'a kan nan ba za ta shafe ka duk kasuwar da za a bude tara kai baka je ba sai da azhar kaga ai kuma ka san baka yi sammako ba sakamakon haka wannan addu'a ba za ta shafe ka ba amma in kana da yara da za su je maka amintattun yaranka shikenan su riga ka zuwa su bude amma kai a gidan mai kake kai ba wurdi ba kai ba salatin annabi ba ya hakuri ina ga dan fahimta kaga a nan gurin wato ka je da wurin shi fa alkhairi amma za ka ta aiwa na baya fita sai goma shi kuma a gidan ba zikiri yake shi ba muzakara ta alqur'ani ke akko mutum ya tabbaci baya fita sai goma ko mutane wasu na ganin wannan burgewa ne shi baya ne na karshe in dai akwai yanayin ka fita to sai ka fita in yanayin ba zai bada dama ka fita ba saboda ba a budewa da wuri to Allah kallon lokacin da kake gidan ya zanto kwakwalwarka kana tunani akan gudanar da kasuwanci shi ma sai Allah ya sa maka albarka ce shi barcin safan shi ne ba a so in kai ba haramun kai ba amma in ka ne sance shi ka tsaya ka amfana da lokacin za ka samu albarkar addu'ar annabi Allahumma barik li ummati fi bukuriha amma in suna farke ba in suna barci ba ka tsara ka taho da lissafin ka na kasuwa baka samu kayi su cikin dare ba tunda dare kana tasowa da kasuwa ka je inda ake karatu an yi sallah da kai ka samu nutsuwa ka ji hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani da hukunce-hukuncen addini an yi ka tafi gida wannan lokacin na iyalinka ne kun shiga hira da sauraron ya aka yi ni a gida maganar yara tattaunawa kai da iyalinka ka kwanta barci tun goma kaga za ka yi wadataccen barci kafin a ce 4:30 ta yi asuba to da an yi sallar asuba kuma shi kira a masallaci ka tsaya zikiri ko sallar salati da annabi ko karatun alqur'ani ko yawai ta hayyala muzakarar waɗansu aya ko kuma ka dawo gida kun zo kun yi da'ira ta karatun qur'ani kai da ya'yanka wannan yayi wancan yayi wancan yayi za ga kanka ko kai da matarka to shikenan karfe 6:30 kun yi addu'a ka yi azkar nan na bude gari to shikenan sai ka dauko file ɗinka da lissafin kasuwa tunda kai baka fita sai goma sai ka sani a gaba kai tai abinda ka kasa gano waje sai ga Allah ya bude maka sai ayyuka sakamakon addu'ar annabi ko wani plan da kasuwancin da kake son ka tsara tunda kowane abu aka tsara shi ne a kwakwalwa sannan a rubuta shi akan takarda sannan a sa shi a aiki dukkan wanda yake tafiya a rayuwarsa ba plan to wa bai da za a yi nasara dama aka ce masu hasara a rayuwa iri biyu ne wanda yake aiki tukuru ba plan baya farawa kawai aiki ko kuma wanda ya tsara kuma bai likita ba ba su zana uku su kaɗan ne hasararru a duniya ina wajen bai da ya tsara ga tsari ya ke shugabantar ƙasa irin Najeriya da mutum miliyan ɗari da ashirin ko da hamsin amma wannan tsarin yana nan a cikin kwakwalwa ko ya rubuta ta gada amma baya aiki da shi kaga ya zama labari yanzu yau mutanen mu kenan kusan duk aka ga muke a Najeriya tsari kowa fa zai gaya maka tsari da bayani amma a zo a aikata yadda za a gyara ƙasa kuma sai ka gaba karasa ko kuma mutumin da zai ta aiki da ka shi yana ganin ma a sai ana tsari duk boko ne shi kuma duk abin da ya shafi boko ko karatu ko rubutu ya tsane shi dai ke wayo za a yi miki sai ita tafiya ne yana tashin bai sani ba cikin lafiya shi tsari ba wai dogon boko ba ne ba a ka samu kwakwalwar da Allah ya baka tunanin da Allah ya baka mai kyau ka yi amfani da shi abinda da nake so in ce ita wannan mudda ta safe wannan lokaci na safe ya zanto Allah akalli ba bacci kai ba wani abu ka tsara sawa'un ka fita kasuwar ko ka tsara kasuwar kana daga gida na buga misali da duba lissafi da plan kila waɗansu ababe ne da kai ka fi nasarar su da kake ganin za ka yi tantance waɗansu abubuwa kafin ka fita ka san me za ka yi a'a ƙididdige abubuwan da nake son zan yi a kasuwa yau a jikin wata karamar takardar ka irin jota kan nan ka rubuta abu na farko kaɗa hatta wayoyi da za ka buga wanda kake son ka buga a waya ko wanda za ka rubuta a text ka iyakace adadin wanda za ka rubuta buga a waya da wani da wani da wanda za ka gani da wanda za ka nema da wanda za ka karɓo da wanda za ka karɓa duk ka tantance kana kallon abubuwa kana bin abubuwa duk inda kai awa biyu a kasuwa kana kallon menene a baya cikin abubuwan da na rubuta akan takarda ka fara wannan tafi ka zo za ka aiwatar da rana za a yi rayuwarka ta zanto kawai a cikin shirme wallahi ka kwatanta wannan kalami ko yaya sai ka ga albarka a cikin lokacinka amma sai ga arna ya tashi a sabon gari karfe uku na asuba ba sallah da yau ba yana ɗebo ruwa ya cika drum ɗin gidansa yana tafiya daga garin wando ko da tawul a gida da katon aswaki kamar dan da bilik ko ba dan da bilik bane mutum da arne ko ba haka ba da katon aswaki a hannunsa yayin nan ya goge mota sai waye amma wani lokaci ba ka bace ya tsara abin da zai tsara ya plan din da zai yi tashi a inda tafi makaranta da mu ya ɗansa kafin su tafi makaranta su za su yanke motar baban su su share gidajen su ɗebo ruwa a famfo su cikawa iyayen su sannan su tafi makaranta waye tantance wannan ba ƴaƴan wannan su bi ba amma wani ɗa ne daga cikin ƴaƴanmu wanda har babansa ya kai ya sai mota wanda yake goge motar babansa ko ya wanke motar babansa ko ya ɗebo ruwa a gidansa dole babansa ya nemi mai wulbaro wanda zai kawo masa ruwa dole babansa ya nemi mai wanke masa mota amma yaron shi ba zai wanke ba kai shi ga shi na ya girma daga dandam ɗan shekara 17 amma karfin ya wanke motar babansa shi aikin sai shiga amma ba aikinsa bane ya wanke ko ya goge ko ya gyara shi aikin sai kashe ba aikinsa bane ya nemo wannan shi wancan da kaddara ta hukunta kansa shi abin ta to kuma wannan mu muke ba a kan wannan tarbiyyar mummuna muna ganin gata ne wani dan uwa a Abuja ke ce a rukunin gidaje da suke zaune a garwaye tsakanin musulmai da kirista yace wallahi karfe 5 na asuba su suna dawowa daga sallar jami'i ƴaƴan arnan nan suna nemo wa iyayen su ruwa suna wanke motocin iyayen su kila sai ya wanke motar babansa ya zo ya wanka ya sa kayan sa sannan ya tafi university ko ya tafi high institution ko ya tafi ta secondary in ma dan secondary ne amma ya yan musulmi gaba daya ga mutuna da ƴaƴa biyar ƴaƴa bakwai ba mai taimakon su da wani baki da ko dauke wancan daga can akai can gurin kai wani da zai lalle din da ya ci abinci dan 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 da ka zo masa abinci ya ci ya tashi yana daren ya ninyar gidan su bai wanke ki za su rufe doki ya fi karfin ya dauka ya je kai inda ake yin wanke wanke ban san kai masa maka da wanke ko muna ganin wannan tarbiyya ce mu da muke da wannan hadisin da suke cewa a tashi da su ba a yi sammako ba mai wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadithun hasanun Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito hadisin Abu Dawud ya ce hadisi ne hasan babu tibadi talabir rizqati wa ta'milihim ala anfusihim wahidan yutayyib suke magana akan musabancin neman abokan tafiya. Idan zaka daga nan gurin zuwa wani gari ka ce da Allah wani zo karka ne, wani zo bata mutane mustahabbi ne. Wata'amirihim ala anfusihim wa'idan, gungun matafiyan su kuma su nemi su shugabantar da ɗaya a cikinsu, yuti'unahu, wanda za su yi masa ɗa'a. Wato kana mustahabbi ne ka tafi kai da wasu, sannan mustahabbi ne ku naɗa wani ya zama amir a kan hanya. Dukkan waɗannan mustahabbat ne, kaga adab ne na tafiya. Kullum muna cikin halin tafiya, yana da kyau waɗannan adab mutum muna ƙoƙarin kiyayewa, ya kiyaye wannan, ya kiyaye wannan, in ya kiyaye sa duka ya yi, in ya kiyaye wani kaso Allah kalli dai gurgurdan abin da ya kiyaye, gurgurdan alherin da ya samu. Lamarin arziki na nufin gurup na matafiya, ma'ana za ka gani kaza, to yana da kyau ka nemi wanda dama shi ma garin za shi don fita fita ne. Hadisi na 665, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسي من ذا الله ترانا منشن الله ثبت قريش ياتي لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة دامت عني سنسان إلن أبدا نسني نكتيتي abinda Allah ya sanar da ni nake wanda yake faruwa a sakamakon kadaici da mutane sun san wannan, ma tara rakibun bilalin wahda, ba wani mahayin dabba da zai tafiya cikin dare shi kadai sai ya nemi abokin tafiya. Wannan hadisi da wannan Bukhari kalifa abin da manzo Allah da mun san abin da sai da ba zan mutum ba zai tafiya shi kadai ba. Anan ya ce bilalin bin da dare ne, to amma hadisin gaba zai game hadisi na 966 wa an amri bin shu'aib عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال دقى عمر بن شعيب دقى ما هي جنسة دقى كاكنسة ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ترى من تقل الله ثبت قريس ياتي الراكب شيطان ما هي متى فيه شيء كده شيطان دي أي كيسا وجد والراكبان شيطانان ما هي سوبيو شيطانو بيكنا والثلاثة ركب ما هي أكو سنزم كاركا سنزم أددي دم تفيا وان سن فتد دوان سن أبن نزم شهدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن لفظ الراكب حديث نانفم ما هي سكنتي الراكب تن أدا أنا نفهم كوما هي دوكي كوما هي ركبي tunda suna kayayyakin tafiya guda biyu da ake tafiya da su. Mutum ya hau dokinsa daga nan garin zashi Borno, daga nan garin zashi Kuntuwa, daga nan zashi Katsina, to ya zama rakib. To shine manzo Allah ce shaitan. Haka in so biyu ne sune sun zama shaitana ne, in sun zama so uku to sune suka zama ar-rakbu, gungu na matafiya. Shine wasalatatu rakbun, sun zama gungu na matafiya, wato sun fita daga wancan. Malamai suka ce abin da hadisin ke nufi kausata harshe ga mutum ya tafi shi kadai, ba dan in ya tafi shi kadai ba yayi haramu, amma dan manzo Allah ya kausata harshe dan ka ne zanta ka, in ne zanta ka shi yasa ya faɗa haka. Amma kaddara ka hau doki kai kadai daga nan zuwa Borno, daga nan zuwa Gezawa, daga nan, ba za a ce ka aikata haramun ga wani zunubi da aka yi maka tanadi ba. Ina fatan kun fahimta. Kamar yadda manzo Allah ya ambaci tafarnuwa yace khabithatu min al-khaba'ith, ai baya nuna haramcin cinta, amma yana nuna bai kamata ba mutum ya ci ta a koyaushe, musamman idan lokacin cin tafarnuwa din ya dace da lokacin da zai fita sallar jami'i, tunda zai cutar da mutane da warin bakinsa. Amma kaga idan mutum ya ci tafarnuwa ya haram, bai haramu ba, amma sai manzo Allah ya ce mata khabithatu min al-khaba'ith, tare cewa akan kawo abu khabis, ana nufin mai haramun, tunda manzo Allah ya samu da kalbi khabis, wato farashin kare khabis, ka khabis ana yana nufin mai haram. An gane ku? Wato ina son mu fahimci lafazza na shari'a yadda ake amfani da su ta hanya daban-daban. Wannan hadisi yana dauke da kausasa harshe ga matafiyi shi kadai, to anan gure wanda ya shiga mota shi kadai, da wanda ya hau mashin shi kadai, daga wani gari zuwa wani gari, da wanda ya hau keke shi kadai, hukuncinsu daidai da wanda ya hau rakumi da doki. malamai da suka zo a wannan lokaci suka kalli hadisan suka kalli yanayi suka ce mutumin da zai hau mashin ko keke ko mota shi kadai a yau musamman mota baya daidai da mutumin da zai hau raƙumi da doki shi kadai a da don ma hayin raƙumi da doki shi kadai a da daji zai yanka zai iya bata cikin sahara zai iya gamawa da ƙarancin ruwa ruwan sa na iya tantsarewa kishirwa ma kawai ta karshe in su biyu ne ba don akwai wannan haɗari amma mutum uku sa fi iya samun damar tabbaki kenan da juna ba lalle bane ba mutum uku dan ruwanka ya bare ni na ya bare dan naka ya kare na wani ya kare to sai sa akwai yiwuwar taimaki kene da juna har a isa gida lafiya bi da aka samu matsayi sama da mutum ɗaya ko biyu shi yasa manzon Allah ya faɗa haka amma a yanzu wanda zai tafi a cikin mota zai iya tafiya cikin hutu a motar sa ga wadataccen abincin da ko da zai yi ne ya kwana ya yi ne ya kwana a cikin mota zai iya dauka ko da ya dauka ba zai iya dauka sannan yanayin wuraren da ake bi a tafiya din sun sha bamban da da suka ce a da lokacin da manzo Allah ke wannan magana zaka iya kama hanya daga Makka zaka Ta'if daga Makka zaka Madina sai kai tafiyar yi ne daya baka tarar da wani hanya ba baka gamu da wani ba wani bai gamu da kai ba wani ko bai zo ya kawo ka ba bayan ka to a irin wannan lokacin manzo Allah ke wannan magana amma a yanzu idan ka hawo mota daga nan zaka Kaduna zai iya yiwuwa ya kasance ka yi minti biyar a hanya baka gamu da wani ba wani bai gamu da kai ba baka kamo wani ba wani bai kamo ka ba da gudun motarsa suka ce wata illa da ta sa annabi ya kawo su harshen a yanzu ta kau a zirga-zirgar tafiyoyi irin namu na yanzu don haka karhancin da ke can a da baya nan a yanzu ko mu ce girman karhanci na wancan lokaci a yanzu ya zama da sauki da akwai malaman da suka ce bai kamata ba mu yi ibtali na hadisin gaba ɗaya mu ce a yanzu baya aiki a'a kawai kamata ya mu ce in ya kasance a da idza safara al-insanu wahdahu rakiban irtakaba karahatan shadida a yanzu kuma irtakaba karahatan khafifa dan da ya zama karhanci mai karfi a yanzu kuma karhancin ya zama danka a yanzu din babu laifi lalle ya fi dacewa an ta so ka tafi da mutum daya ka tafi da mutum biyu ka tafi da mutum uku amma in ka tafi kai kadai ba za a ce karhancin ka kai na wanda ya wanda tafiya ce kadai kuma wannan shi ne sharhin da malamai suka yi bayan nan lalle ka a cikin littafin su ina ga mun fahimta amma ne gudun kan mun rantsar da ma'anar hadisin gaba daya a rayuwar mu ta yau ya kamata da inda hali ka samu mai raka ka ko ka samu waɗanda za su raka ka ina ga mun fahimta in ko baka samu ba shike ne sai ka tafi kai kadai karantin da bai kai da ba amma inda za a samu to an fuku fita daga abin da hadisin ke nuna ba وعن ابي سعيد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدكم وده حديث 367 daga ابو سعيد الخدري da ابو هريره الله تعالى ya gare su suka ce manzon Allah ya ce idan mutum uku sun fita a cikin halin tafiya falyu'amiru ahadahum to su shugabantar da dayan su anan gurin aka ce wanda ya kamata a shugabantar idan za a yi wannan tafiya sai a lura da me yake ciki tafiya ce ko to sai a lura da wane ne ya fi sauran yawan tafiye tafiye ya dar sauran experience a cikin rayuwar tafiye tafiye sai zama shi ne amir ina ba za mu yanta to aka ce shi kuma abin da ya kamata ya kula da shi dan su yan sun shiga wata da shi zuwa su bi shi shi kuma abin da zai kula da shi menene maslahar tafiya an wajabta musu su yi masa da'a a daidai wannan tafiyar har a je a dawo amma za su yi masa da'a ne cikin abin da yake da alaka da maslahar tafiyar amma abin da ba da alaka da maslahar tafiya ba wajibi bane su yi masa da amma duk abin da ya shafi maslahar tafiya idan ce za mu haɗa salloli guda biyu tunda suna neman haɗa karo ne ce mun ba za mu haɗa ba za mu yi su a wani dole su bi shi idan ce za mu yi su a wani karo ne ce a dole sai mun haɗa yau a haɗa ba wajibi ba ce ba sai mu ware idan ce a gari kaza za mu ci abinci dole a garin za mu ci abinci idan sai a wuri kaza za mu ƙara mai dole a wuri kaza za a ƙara mai idan yan sanda suka tare ko ina za ku daga ina kuke ina takardun mota ba wanda zai magana sai shi ina za ku wuri kaza me za ku yi kaza ina daga dun mota akwai su ko mun manta su a gidan ko kaza ko kaza sai in shi ne cewa da ba shi ansa cikin abin da shi bai sani ba wannan ya sani sannan to wannan sai ka kuma sani ku gan amma da yan sanda su tare ku mota guda ce ina za ku ci daura aure za mu daura aure za mu haka sai an ga wata sirri amma kadara ya sani da rai ce ina za ku ce a ga shugaban tafiya ne ya ce a daga wata nan guri wuri kaza da wurin kai sai wuri kaza za ku zami kaza zami kaza ka ga mun da wuri kaza to me za ku yi dai ta ba shi ansa shi kadai in ya tambaye wani abin da zai bukaci ya wani ku za ka tana mun kare ke da ko daga dan muka kai ka taho da su ko kuma an manta da su sai an manta da su shi ba zai faɗa shi gaba da shi gaba sai kai akwai an manta da su ko na maka mace haka wannan sai ku fi tsari ku fi tsafta wuri kaza na ta abinci kuma idan aka zo na aure za a ci abinci to tare za a ci ko kowa zai je mu dace shi shugaba zai tsara wannan dole zai je ne bilan sisi dan Allah bani izini zan je dawo shugaba ce karkauce minti biyar za ka kewaya ban ɗaji ka ce zan ɗan kewaya in jaddada da wala a yana da tsafta ka ce za ka je fitsari a za ka jaddada da wala bayan tsafta ba baka shi kenan in minti ka za ka dawo je ka dawo amma yanzu so nawa za a yi tafiya sai an tashi tafiya a yi zanama ina wane ina wane wani kawai ya bata muku lokaci shi kadai to ka duba tsari irin na shari'ar musulunci ka duba irin tsari na addinin musulunci hadisin karshe a cikin wannan babi na 968 an ibn Abbas radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man da Allah yace khairu sahabati arba'atu mafi alheri matafiya su kai hudu zuwa sama wato uku ba laifi bane amma in sun kai hudu an fi san haka wa khairu saraya arba'u mi'a mafi alherin karamar runduna kananan dundunoni saraya jam'i ne na sariya da muka yi magana ta wancan hadisin na baya wato da muka yi magana ta hadisin 964 arba'u mi'a zama to adadin sojojin ya kai 400 wa khairul juyush al juyush jami'in kalmar jaysh babban runduna ko mafi alherin adadin sojojinta 4000 su kai 4000 walan yughlabna 10000 min killa mutane in sun kai 12,000 babu da ya shirin a ci nasara a kansu wajen sun zama kaɗa sai dai in an samu wani abu ba su yi riko da sababbin nasara ba a yi ci nasara a kansu amma matuƙar sun yi riko da sababbin nasara to kaɗan ɗinsu bai kai a ce an ci nasara a kansu ba don su yan kaɗan ne tun da sun kai 12,000 ya fi kaɗan ɗinsu ya fi ƙarfin a ce an ci nasara a kansu rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi suka ce hadisin ya hasan ku taya ni kirgawa menene ladabban tafiya da muka fahimta a cikin wannan babi ladabi na farko fita ranar alhamis ladabi na biyu fita da safe ladabi na uku mutane su kai uku zuwa sama ladabi na hudu su shugabantar da wani a cikin su imamu nawawi ya taƙaita akan wannan amma banda wannan akwai ladabban ko ba akwai addu'ar tafiya ba abinda za ka karanta lokacin da ka tafi sannan kuma ba akwai addu'ar dawo ba idan an dawo abinda za ka fada idan ka dawo sannan kuma ba akwai me za ka fara yi ba lokacin da ka shigo gari shi ne ka fara bi ta masallaci kai sallan nafila raka'a biyu sannan ka tafi gidanka wanda zai idan mutum a nan unguwar yake kaga sai ya fara zuwa nan masallaci ya sallan nafila raka'a biyu sannan sai ya wuce gida masallacin unguwar ku kuke ko garin ku haka za ka yi to da sauran su kuma waɗanda su kuma suna wata sura su fanga ma shi ya taƙaita mana abubuwan da yake ganin su ne ba ke fitowa fili amma nan baya hana idan mun zo darasi na gaba ina fatan Allah ya saka rayuwar manta mu karanta ita addu'a da ake yi lokacin da ake yi da lokacin da addu'a ma da ake yin za a hawa da hawa da addu'a da ake kuma ta tafiya da addu'a da ake ta dawowa saboda sai su shiga cikin wannan a kasa ka ga wanda ya samu kasa bin Allah kalli an taimaka wa kuma su ada mafiya fitowa fili da cikin adabin safara abinda muka faɗa da wani dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta Allah ya shafe mana assalamu alaikum kisan cewa aljannar wata tana karkashin kafar mutunta yi ban san shi ba matsayin hadisi na hakan cewa ya zoito shi ina ba ta fahimta ko da za ka kaddara kasancewarsa hadisi kuma ya zanto sahihi har yanzu bai kore abinda muka tabbatar ba na cewa haƙƙin Allah ya tsara haƙƙin da miji ke da shi haƙƙin Allah akan da ita matar ya fi karfin haƙƙin mijinta akan don shi da muka girman haƙƙoƙi wato kenan zai zama kuskure idan akwai haƙƙoƙi akan ka sama da ɗaya sai kawai a baka tarbiyyar kula da haƙƙi ɗaya ban da sauran wanda yake kusan tarbiyyar da take kasa Hausa nunawa mace din ita mijinta shine komai kamar haƙƙin sa ma ya fi na Allah ya fi na manzon Allah ya fi na kowa da kowa da cikin sa kuma ya kamata a nuna mata yadda wajibi ne ta mijinta to wajibin bin Allah ya tsara wannan wajibin bin manzon Allah ya tsara wannan yadda kuma wajibi ne ta mijinta to kuma akwai wajibin da suka shafi iyaye ko da ba su kai na girman miji ba akwai wajibin ƴaƴanta kan ta akwai wajibin makwabtaka akwai wajibin ƴan uwa yayye kan ne wato akwai hukuk akan dan adam ba wai haƙƙi guda ɗaya ba kuskuren tarbiyyar shine fadakar da mutum haƙƙi ɗaya banda sauran ba wai dan ɗayan baya da muhimmanci ba amma me yasa aka mantar da shi sauran me yasa ba za a fadakar da shi sauran ba ko aka fifita ɗayan akan har wanda sun fi shi girma a nan magana take wannan ke tambayar shin wannan kuka da za a yi dan mutum ya bi ta wuraren da aka halaka da wata al'umma ko ta makamar ta wanda ba su bi ba wajibi ne shi manzo Allah ya ce idan dai ba za ku yi kuka ba kuka ba kar ku wuce wajen to wannan kuka nuna damuwar ka da jin tsoron shi ne ke haifar da kuka sai dai ko matakin jin tsoro na wani da wani ba ta yi bane akwai wanda da ya ji tsoro zai kuka amma akwai wanda zai ji tsoro kuma ba tare da ya yi kuka ba saboda haka jin tsoron shi ne zai zama wajibi sama da kuka saboda shi ke haifar da kuka da shi makwabtaka daga gidansu ga makwabtaka fa gaskiya akwai matsala a wajen wannan matsala ce tukar shi wannan rashin fahimtar irin waɗannan hadisan dan mutum zai zauna a wajen kenan zama na dindin idan yana da shago a wajen Allah kalli zai yi na wurin da harkar kasuwanci ba shi ga ba kuma ta arna haka wata mutum ya canza mutum mata mutum ya canza wucewa ma manzo Allah kuna ganin sai dai zabura da dabba sai ba sauce shi kuma ya sanda kansa haka kasa sallallahu alaihi wasallam ina ganin ma'anar hadisin a zahiri take ya kamata kowa ya ce wato yawanci muka ji hukunci na addini a karantar da mu fahimce shi to inda muke samun matsala wajen kwatanta shi da rayuwar mu sai a wannan lokacin kar mu dauka abin da yake faruwa a cikin rayuwa shi ne zai hukunta hadisi hadisin ne ya kamata ya hukunta abin da yake faruwa a cikin rayuwa ina fata to amma bi yawanci mutane abu ne mai sauki ka karantar da su hadisin annabi su fahimce shi abu ne mai sauki su iya yarda da magana amma sai su ga cewa to taya za su aiwatar da shi yanzu kan haka su dauka kawai yana magana da wadansu ne su gunda su ko da ne ko mutum daga cewa kila hadisin mansukh ne yanzu ka ce kila ba idan ka ce mansukh to ina na ta kafin sa don da mai kokarin su hadisan annabi da ayoyin alkur'ani su hukunta rayuwar mu su sarrafa ta gurgudan yadda za mu yi la yukallifu llahu nafsan illa wusa wannan na tambaya mu yau hukuncin tsuntuwa hukuncin tsuntuwa mutum ya ci giya a tsawon shekara zalla ce ka kirga kudin ka nawa ne sannan ka kiyaye abin da ka tsinci kudin a ciki madaurin su ko jakarsu kai ta ci giya a tsawon shekara in ba ka samu mai wanda ya zo ce na shi bane shi kenan sai ka amfani da shi ya haɗu dama ta giya ba lallai bane kai za ka yi dan wani ya ce shi shine shugaban wajen ka danka masa kamar a tuma aikata shi zai yi ci giya ka kai ka riga ka barnanta da kanka ya rage ni shi ya yi ci giya a tsawon wannan lokacin da shi ya kai ne sai a kuri ta ci ya da ya kuma ma na da shi سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ابن ثابت سرتها واكل الخير ابن نفي سيوا ان قوان سرتها الخير dan mummune dan kuma mummune ne yadda kai in kai ne wato aidacin ba za ka yi ba to ya kamata ka zata wa wani in shine ba zai ba shi yasa wani daga cikin sahabbai da ya ji labarin ne shiga gida ya je yace yanzu ke wance idan ke ce kika ke banta da subhanu bil ma'asu zaki kaza sai wallahi ba zai ba sai ce wallahi ko ni ne kuma nake banta da wanda ba zai ba ma'ana sai suka zata wa ummuna Aisha alkhairi kuma suka zata wa sahabban ibn ma'asil shi ma alkhairi ina ba dan fahimta to shine Allah ke cewa dan me yayin da mammane suka ji wannan labarin ba su zata wa junansu alkhairi ba dan me ba su rinka cewa ba hada ifku mubin lauda da'u alaihi jahabat fada su kuma waɗanda suka yi ƙaryar suka yi kire dan me ba su kawo shaidu guda hudu ba kai su san ba cewa idan ka ce wani yayi kaza sai ka kawo shaidu guda hudu sun gansu kamar da makaranta a baya fa idan ya tubi su hada yayin da su zo da waɗannan shaidu guda hudu ba irin wanda ake bukata dan tabbatar da wannan hukunci fa ulaika inda Allahi humul kadibun to irin waɗannan a wajen Allah sun tabbata magareta ke ma'ana duk wanda ya zargi wani cewa yayi zina ko bai kawo shaida guda hudu ba da suka tabbatar lalle an ganshi kamar turmi da ta ƙarya to ya tabbata cewa ƙarya ke kina ko laka inda Allah mun kaji dalatin
walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamastakum fima afantum fihi azabun azim إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ان بعد ان فللنا الله باكم دكما رحمته في الدنيا علينا في الدنيا والاخره دكما الاخره لمستكم فيما اصبتم فيه عذاب عظيم ده عذاب مي جرما تاتفيكم فيما اصبتم فيه cikin abin da kuka tattauna a kansa wato game da wannan kirkire ko kage da kai wa muna Aisha wannan ana fadawa mummunai waɗanda suke nagari ba muna kai ba aka ce ba dan falalan Allah ba ta riga ta gabata a gare ku da rahamarsa a nan duniya da lahira da kuna tsoma baki cikin abin da ya shafi gidan annabta kuka yi kage da ƙarya da sai azaba mai girma kuka kusanci amma Ubangiji ta'ala ya riga ya muku fatanga da rahamarsa ya riga ya muku fatanga da falalarsa kasancewar ku sahabbai waɗanda kuke da sabika wato wani aiki nagari da ya riga ya gabata a baya wanda ya sabauta muku yadda Allah ya yi ba zai fasa ba ina fata mun fahimta wato ana maganar mummunan da suka zo mu baki cikin wannan magana Allah ta insha Allah kaunahu bi alsanatikum azaba za ta shafe ku ne yayin da kuka rika kafar wannan magana da harsunanku wata quluna bi afwahikum kuka rinka fata da bakinku ma laysa lakum bihi ilmun irin abin da ba ku da ilimi a kansa wata tabunahu hayyina kuna tsammanin abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala wa huwa inda Allah azim alhali abu ne mai girma a wajen Allah dan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam
walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين
ولولا إن سمعتموه دمي يا عندك تقولوا أن مغنى قلتم بكتب ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وتبدأت بقليم ملنك فتنشر ونن ذنك سبحانك سركي أتفترك يا أخبجي هذا بمثال عظيم wannan kirkira ce wanda take mai girma dan da take haka ko kuma zanto laula idh sami'tumuhu ina ma a ce yayin da kuka saurari wannan zance qultum abinda kuka ce shine ma yakunu lana an natakallamu bi hada ai bai lafiya ma ajmala ta tuma akan wannan zancen banza ne wato dai ana jan hankalin waɗanda suka zo bakin cikin mutanen kirki kar ku manta da wannan ina ma haka kuka ce kuka rika cewa subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah hada buhtanul azim wannan ai kira ne wanda yake bai girma ya izukumullahu an ta'udu li mithli Allah yana yi muku wa'azi ne ku mun dai an ta udo da biki dan kar ku saki komawa irin wannan zakar in kuntum mu'minin in dai har ku mun ne ma'ana wannan na nuna kenan da Hassan ibn Sabit da wato duk wanda suka tattauna cikin waɗanda suke mummune na gari Allah ya riga ya yi musu tunda ana maganar kar ku saki komawa nan gaba an gane ku amma waɗanda suke munafikai ko su kuntun farko wannan zai ta wallahi barahu minhum lahu azabun azim su an riga an gama da su amma mun manene ake cewa yaidukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan Allah yana muku wa'azi dan karku sake koma irin wannan zanci har abada in kuntum mu'minin in har dai ku mu'minin wa ummatin Allah ji
wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
ويبين الله لكم الآيات وإنجد تعالى ينعمك بيان آيوي في الله في الله دكي دكي والله عليم حكيم وإنجد عليمني وتمثلي سنكم حكيم وحكمة إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا lalle waɗanda suke son ga alfasha ta yaɗu a tsakankanin mummunai da haka suke ta yaɗa zancen binisbatiha ilayhim suke danganta mummunai abinda ba su ji ba ba su gani ba wahumul usba su ne dai waɗanda aka ce usbatun minkum dinnan masu irin wannan ɗabi'a masu irin wannan hali lahum azabun alimun fid dunya lalle suna da azaba mai radadi a nan gidan duniya shine bil haddi ta hanyar yi musu haddi da kasafi saboda kasafi da suka yi wal akhirah sannan suna da azaba kuma a gidan lahira bin nari wato ainihin ta wuta liman mata wa lam yatub ila Allah ga dukkan wanda wato ainihin ya mutu ba tare da ya tuba li'anna al-hudud jawabun lidh-dhanbi an ce ana yin azabar wuta ne ga wanda ya mutu ba riga an yi masa haddi ba sannan bai tuba ba saboda inda an yi masa haddi haddi yana kankare zunubin da mutum ya dauka li'anna al-hudud jawabun lidh-dhanbi an al-mahdud bihi wato ainihin saboda haddi yana kankare zunubi dangane da wanda aka yi wa haddi din kalqal kamar wanda ya kazafi kin wa amma dambul iqdami ilayhi wala yukaffiruhu illa tawbatu wa aqul lahi amma mutumin da wato bai yi kazafin ba amma ya so yayi ya kulla niyya a zuci kaga ba za a yi masa haddi ba abinda zai kankare masa laifin kulla niyya ta mummunan aiki da ya tashi to shine tuba tawbatan nasuha ko kuma afwar ubangiji wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala take da masaniyar koruwar abinda kuka jingina wa ummuna Aisha da Sufwan bin Mu'attil wa antum la ta'lamun amma ku ku sani ba kuka jingina ƙarya ma'ana kan abinda ku duba ku sani ba walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah akan ku hukumu mane da kuma rahmansa wa anna Allah raufur rahim da kuma cewa shi Allah madaukakin sarki raufun mai jin kai ne rahimun wato mai rahama ne bikum gare ku la adalakum bil hukuma da ya gaggauta muku hukuma kaga lafazin launa anan wato sharadi ne jawabu launa din mahzuf ne ba dan kaza 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 ba da Allah ya musu kaza amma sai ya shafe wancan saboda hankali na iya halalu shi to wadannan sune ayoyin wadanda suka sauka dan warkar dan kubutar da ummu na Aisha Allah ya gare ta amin ga hadisi cikin sahih bukhari ga shi kuma cikin wadansu da tafsir sunna daban-daban wadanda suke nuna warkuwarta amma tare da haka har yanzu a aqidar shi a hankalin su baya kwanta sai sun dingina mu Aisha amin nan da Allah ya saukar da aya goma yana kore mutum suna gani ta hanyar haka ne za su ci mutuncinta su ci mutuncin sayyidu na Abubakar Siddiq amma sun manta da cewa yin hakan fito na fito da Allah ne Allah ya ce ba haka ba su kuma dole sun ci haka Allah kuma ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi shine su ne ku ku sani to sai ayi ta gaba Allah
ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
بنجدتي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان كرف بيبيتي هنيوين شيطان أي طرق الشيطان هنيوين شيطان أي تزيينه قواتا ود شيطان هي مكدنغني دا أيكا قدين بيبيتن ومن يتبع خطوات الشيطان دكا وندبي تفركي إلن لشيطان هو قواتا ود شيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يتبتر فابند شيطان كي أمري دا شيطان الفحشاء دكا ون أيكي منمونة والمنكر لكم دكم من أيكي أبنكي شرعا أجري ألفي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعدين فلل الله أجريكم با ورحمته دكم جن كنسا ما زكى منكم من أحد أبدا دا باب الدائد جتكمكو دزير قلقك دك الظلوبي با الدائد جتكمكو دا بيسا مكان سبتكم أبن دا وقصدك سامكان سا هو مكان سا يعني ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء sai dai ubangiji ta'ala yana tsarkake wanda ya so min zambin daga zunubinsa bi kabul da tawbatu minhu ta hanyar karɓar tubanta wallahu samiu lalle ubangiji ta'ala mai ji ne dangane da abin da kuke faɗa sannan kuma alimun masani ne dallatin
wa la ya'tani ulul fadl minkum wa sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wa liya'fu wa liyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Bangiji ce wala ya'tali ulul fadl minkum, kada ma'abutan falala daga cikin ku su yi rantsuwa. Ila la ya'tali daga al'aliya ne, al'aliya kun ki ne rantsuwa. Wala ya'tali ulul fadl minkum, ma'abuta falalan cikin ku kada su ce za su yi rantsuwa dan rai ya bashi wasa'ati, kuma ma'abuta yalwa kada su ce za su yi rantsuwar an yi utu ulul qurba. An dinnan a bayan ta ana kaddara la ai Allah yi utu ilil qurba, kasiran tsorcewa ba za su kara bayar da taimako ko ciyarwa ko hannun jari ga ma'abuta kusancinsu. An gane ku, saboda ka'ida idan rantsuwa ta zo akan shafe la annafiyu a bayan ta qalu tallahi tasta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan أو تكون من الهالكين. قال تمزن شن قالوا تالله لا تفسأ تذكر يوسف. أما سأك جافي لا دم تور تالله تالغا تالغا باتيسا. هكا نقول أن لا يؤتو أولي القربى والمساكين. دم تبدا ولا يأتلي. أولي الفضل منكم وسأتي أن يؤتو. ما أنا أنا قدر لا إن أما واجبة الحسب. لا الليلة أشافي تاتي حرش الله رشي. إنا فتعم فإنتا. Ulul qurba wato dangi ma'abuta kusanci, wal masakin da kuma talakawa wato ma'abuta mabukata, wal muhajirin da kuma muhajirai fi sabilillah wanda suke hijira don Allah, wal ya'fu wadanda aka yi wa ba daidai ba abinda ake so su yi afwa, wal yasfahu su kawar da kai, su ji kaman ba su ji ba, su gani kaman ba su gani ba, wato su yi abinda ake kira at-taghadi kawar da kai, ka ci kana ganin an yi maka ba daidai ba amma sai ka nuna kamar ba ma ba ka sani ba. Ala tujibuna an yasfira Allahu lakum, sun ba kwa son kuma Allah ya muku gafara ya ci ganku ya muku rahama. Wallahu ghafurur rahim, ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai rahama. Shallati
innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adhabun 'azim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
وبنجلس إن الذين يرمون المحصنات lalle waɗanda suke jifan katangaggu tsararru cikin mata.
ka sanya wa al'umma ta